السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين. Yau muna yammacin Laraba 4-3 ga watan 11 watan Zulhijja, a Zulƙa'ada, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na da shekara 1447. Wadda ta dace da 22 ga watan 4 watan Afrilu, kalandar albashi shekara 2026. A karan farko tun wucewar sallah da azumi, Allah ya sake haɗa ma wannan farfajiya mai albarka ta New Hostel na Jami'ar Alƙalam da ke nan cikin garin Katsina a jihar Katsina, Najeriya, domin tsora daga yadda muka tsaya a karatun littafin Saidul Khatir, wallafar babban malami Sheikhul Imam Al-Allamah Al-Hafiz Al-Mufassir Al-Muhaddis Al-Mu'arrikh Sheikhul Islam Alim Al-Iraq Ibn Al-Jawzi Abu Al-Faraj, wanda aka haifa hijira na da shekara 508, ya mutu hijira na da shekara 597. Ina kusan ɗan kimanin shekara 89 zuwa 90. Abdulrahman ɗan Ali ɗan Muhammad Al-Jawzi, Allah ya ji kansa. Karatun da ya gabata mun shiga cikin babi da yake magana akan fawa'idun nikah, amma naga mu dawo daga farkon wannan fasli domin mu sami fa'ida cikakkiya insha Allah. Allah ya mana jagora. Kawai gabanin nan ina yi mana barka da dawowa hutu, da kuma roƙon Allah ya karbi ibadar azumi da muka yi da sauran ibadu a cikin watan Ramadan. Allah ya sa mun dace. Allah ya sanya mu cikin waɗanda ya yanta daga wutar yantawa ta dindindin, waɗanda ya ba mu kyautar aljanna, kyauta ta dindindin. Hakanan na yi mana barka da sallah. Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana cikin imani da wadata da lafiya da kwanciyar hankali da yalwar arziki. Abu na biyu, ina maimaitawa fa'idar sa wannan littafi na Saidul Khatir. Shi ne littafin asali da ya rubuta littafin waɗansu tunane-tunane ne da ya yi sai ringa jotin yana rubutawa sai suka taru suka yawa da aka daga nan sai ya littafi kenan ni kai ke kowa akwai tunane-tunane da yake yi sai ka ce zan tuna ba lallai ka tuna ba da aka a lokacin da abin ya zo maka kai kokari kai taqyid kai jotin kuma karkaraina takarda karkaraina abin da ka rubuta kuma karkaraina rubutu akwai ranar da zai amfane ka da yake mai koyarwa ne da masu koya kuma a matakin jami'a da yawa na kan ce da ku za ku rubuta project project da kowanne amfani shi ne wanda kai ne kai tunani kai da kanka kai rubutu a kansa kuma daga irin waɗannan abubuwan ne kake ƙoƙarin kai selecting wani topic za ka rubuta project ɗinka a kai to sannan wannan rubutun da kake gani sai ka raina ko a jarida ka gani ko a kaza ka gani sai ka rubuta project sai aka zo sai aka kalubalance ka cewa ai nan wurin da ka rubuta kaza 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 ai ba haka za ka rubuta ba ko tsarin rubutun ba haka ya kamata ya kasance ba kana iya reference ka ce abinda yasa ne wannan saboda na ga jarida kaza ta rana kaza lokaci kaza ta rubuta kaza ko ta irin wannan rubutun kuma dole a saurare ka saboda jarida wani abu ne wanda is a global abu an fahimta duk jarida tana da ISBN to dan haka tunda har ta shiga duniya to yanzu ta zama reference kuma abin da yake cikin ta ya zama madogara saboda haka idan kuskure ne yanzu abin da ya rage shine far professors da masu abin nan su je su ce jaridar nan su kalubalance ta tayi abin da ba daidai ba saboda ta gyara saboda haka yanzu aka ce kai wannan abin sai aka ce akwai new edition ka je ka nemi new edition na wannan abin an gyara wannan kuskuren idan kuskure ne to da haka kar ka ga rubutu ka raina shi an gane ku kar ka ga rubutu ka raina shi kuma kai ma kar ka raina rubuta abin da za ka rubuta da yake dukkanin muna bangaren da muna samun ruwan sama za ka ga idan hadari ya taso ruwa kwayano yake fara sauka gabaɗe ko kuwa ko da ka ji ya sauka gabaɗe sha to wani sai ya ce da kai dama tun ɗazu na ji ruwa yana ɗan ɗigo mu kai ne Allah bai sa ya ɗigo maka ba kawai jinsa kai gabaɗe to da haka duk abin da kai tunani kar kai wa kanka rowarsa yi ƙoƙari ka rubuta shi don haka at our time while we are students ba wai dai yanzu mu ba ɗalibai ba ne don ka zama dakta ba wai na cewa ka gama karatu ba ne a'a abin da ake cewa ka zama dakta yanzu kai ka zama madogara ne za a yi dogara da kai amma ba wai ka gama karatu ba an fahimta a lokacinmu da wahala ka samu ɗalibi yana tafiya za ka gaba shi da saka daba shi da biro da wahala ba zai yi ba no matter what in dai wannan ɗan makaranta ne dole sai ka same shi da biro dole sai ka same shi da takarda wannan to ɗin shi muka samu da haka har yanzu kuke ganinmu da me da birka ga waya ga kwamfuta ga kaza amma sai mun riƙe ne sai mun riƙe biro da yar takardarka a aljihu don ko ta taso kaga gashi har ta kanan da saboda ban samu abin da zan rubuta ba an gane ku to amma kaga wannan din dan rubutun da za ta yi mun dan abin da zan rubuta a jikin da sai rubuta abubuwa masu yawa saboda ka kai wani matsayi da baka buƙatar dogon rubutu abin da kake buƙata shine kai jotun saboda ka riƙe wani abu da kake so ka tuna an fahimta to da karkare na rubutu lokacin da zai amfane ka baka sani ba to yanzu dai kun ga wannan mai wannan littafin na Saidul Khatir kamar yadda muke ta maimaita wato a wannan abin nan din da yayi a wannan rubutun da yayi kun ga ya rubuta abin da ya kai shafi 560. A kwafe irin na hannunku kuma ya kai shafi 1000 da wani abu. An fahimta menene abin da ibashi wannan abin ba fa zama yi wai ce bari in zauna in rubuta ba, a'a kawai tunani ne yake yi, in kawai zo masa sai in zauna sai in rubuta. Daga nan ina taruwa har ikai irin yadda kuka ganshi a halin yanzu. An gane ku? To dan haka kamar yadda nake dai da faɗa, kara raina rubutu, ai kokari a ga cewa an bawa rubutu muhimmancin da ya kamata. Wata rana in Allah ya yarda sai ka ga ka fitar da wani abu wanda bayan ka za ta fa'idantu da wannan rubutun da yawa. Littafi da yake hannunku shafi na 96 ne za mu tashi, fasli na 28 da malai ce faslun fi maqasidin nikahi wa hukmi zawaj. A wata nusha shafi na 60 amma dai faslun na 28 ne, amma ya masa take da faslu fawaidin nikah alfa'ida almi'atu wasalasu wal 20, sai kawo fa'ida ta 123. An gane ku? Malai ce ta'ammaltu fi fawaidin nikahi wa ma'anihi wa mawdu'ihi, na yi la'akari na yi hange cikin fa'idojin aure da ma'anar aure da abin da ike kai kawo a kansa. Fara'aitu anna al-asl al-akbar fi wad'ihi wujudun nasr, sai na samu abu na farko mafi girma da yasa Allah ya samar da hanyar aure shine dan a sami tsatsu zuriya ta yadu. La'anna hadha al-haywan la yazalu yatahallal, saboda wannan mutum din da kuka gani bai gushewa, yana haske kuma yana karewa. Summa yukhlifu al-mutahallilu al-jizaa, sannan shi wannan ainihin wanda yake ci yake kyalkyali yake kuma karewa, sai wani abu ya zo na ciyarwa wanda ke ciyarwa dalilin ci ina sa shi ma ya ci gaba, sai zo ya same shi. Summa yatahallalu min al-ajza'i al-asliyati ma la yukhlifu shay, sannan daga nan sai samu kuma wasu abubuwa na sassa na asali wanda wannan abin wani abu baya zuwa izo ya zama a bayansa. Fa'iza lam yakun buddun min fana'i, to in ya zamanto ba makawa mutum sai ya kare. Wa kana al-muradu imtidad azmani dunya, kuma abin da Allah yake nufi shine rayuwar duniya ta fadada ta yi tsayi. Jailan naslu khalafan an al-asr, to sai aka sanyawa haihuwa ita ce madadin wannan asalin. Allah halicci annabi Adam daga ƙasa, annabi Adam zai kare ko ba zai kare ba? Sai mu ce ya ma kare ko tunda ya mutu. To da Allah ya kyale annabi Adam shi kadai, ya za a yi annabi Adam iya samar da duniyar nan ya cika ta shi kadai? An fahimta? To da haka Allah subhanahu wataala sai ya sa hanya ta samun tsatso, samun zuriya, samun yaya. Waɗannan iyaye su haifi ya'ya, su haifi jikoki su haifi tattaɓa kunne, su haifi lallage kunne, ana na har su ƙare. Amma dai ne an ɗora an ci gaba. Da aka kage yanzu a cikinmu, da wahala ka samu wanda zai iya ƙirga maka daga kansa zuwa kaka mutum biyar. An gane? Ice baban sawa ne, kakan sawa ne, kakan baban sawa ne, kakan kakan sawa ne, kakan kakan baban sa wani, da wahala. An gane ku? To kuma abu ne mai muhimmanci, kun fahimta? Abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske sanin wannan. To wannan shi yake nuna maka muhimmancin rubutu da kuma muhimmancin tsare tarihi. Da kan kana da wani elder sai ka je saka same shi, wani me kake ji game da kakanninku ne, ba kakanninka ba kai, kakanninsu su. An fahimta? Sai inda zai baka labarin da shi ma wanda ya bashi labari dan shekara 100 ne misali, ko dan shekara 90 ko dan shekara 80. Kagan dan shekara 80 ya baka labari, to shi kuma ya samo shi ne daga wani dan shekara 80 kamar sa, yanzu ka da 80 din wancan da ta wannan ka samu labarin shekara 160 kai kana din shekara 30 ko 40 to in ka hada da naka kaga ka samu labarin shekara 200 zaka iya bayar da su a nan gaba an fahimta to da ka karkare na dattijo tsoho a gari ko a unguwa zaka koma wajen su sai ka samu labarai masu yawa an gane ku to da haka Allah dai ya mayar da hanyar samun tsatso samun zuriya ita ce hanya guda daya da zai wanzar da duniya ba wai dan ba wata hanya sai ita ba amma abin da ya tsara kenan Allah yana da dama ya gudanar da rayuwa ba tare da kowa ya haifi kowa ba an gane in ya ga dama sai kawai sa hannu haka ya danko kawai sai ya ce zaman mutane sai a zaman mutane an fahimta to amma akwai wata hikima da Allah ya sa samar da wannan cewa wane haifuwa ne walamma kana suratul nikahi ta'abaha an-nufus sharifa kasancewar abin da yake cewa aure abin da yake faruwa na auren duk wani mutum mai kima mai mutunci zai kyamaci abin min kashfi al-aura me yayi abin da yake cikin aure akwai bude al-aura tsareci wai zai dai bude tsarecin shi ko da haka kun ga ban dakai sai an shiga mi har a gida san shigo wani lungu sai a ce bari a ban daki a nan gurin ko a cikin daki sai an je kuriya sai a ce bari a ban daki a nan zaka zo ban dakin ka sani kai kadai ne a dakin amma kana waigewigen kar wani ko ta taga yana hango ka an gane ku wa mulaqati ma la yustahsanu li nafsihi da kuma haduwar abin da shi a karan kansa ba a kyautata shi wannan dalilin isa ju'ilati shahawatu tahussu alai sai Allah ya halitta sha'awa sai yasa jikin mutum wannan sha'awar sai take tunzura mutum wajen sai ya je aikata wancan abin da ransa yake kyama na aure ma'ana na saduwa da mace li yahsul al maqsud saboda abin da Allah yake nufi ya tabbata da haka malamin suke cewa ba dan sha'awa ba da ba wani dan adam da zai kunya za ta iya barin sai sadar da wata mace ko mace ta bari namiji ya sadar da ita to amma wannan sha'awar idan ta motsa sai su ji babu duk wannan abin an kawar da shi a bari kuma me zai faru bayan ya faru sai kuma kunya ta dawo sai kuma a zo ana kare-karen fuska ana jin kunya ثم رايت هذا المقصود الاصلي يتبعه شيء اخر ما لقيت sannan sai naga wannan manufar ta asali akwai wani abu da yake biyo bayanta wa hustifragu hadha alma'i alladhi yu'zi dawam ihtikanihi shine mutun ya tsartar da wannan ruwan na mani wanda dadewa ana rike shi ana shake shi ina cutarwa fa innal maniya yanfasalu min alhadm arabi' saboda shi mani ina fitowa ne daga matata ta karshe ta cin abinci an gane ku fa huwa min afsa jawharil giza'i wa ajwadihi shi ina daga mafi tatuwar kuma mafi kyawun abinci wanda yafi nagarta saboda ya munci abinci ai yana shiga ciki ku in ya shiga ba akwai aikin markada shi ba da ake to duk sai bayan abin nan tambiya dauna sa dubura ta dauna ta waye komai ya dauka na hudin wanda can shine zai zo yana maka amfani shi zai gina maka jiki daga naki hada mani kaga shine tataccen abu in kana so ka gane sosai samu kamar ka da gero ba ana marka da gero ba aka marka da gero yana tacewa ko ba akwai dusa ba sai a fitar da ita to in aka zo kuma aka zuba shi geran ko kullun zai tafi kafe mai ikwanta to ruwan ba shi ne na biyu ba to wannan na ukun shi ma idan ka tafi can kasa ko kuma wanda yake zuwa ikwanta i daskari ko akwai kuma mai ruwa a kansa ba na uku ba kenan to wancan na hudun to kamar sai ka ce shi ne daga na ke cire mani da haka idan ka je karshen gero bayan ka ɗebe wannan ruwa ka ɗebe kulli wannan da ya daskare din shi ma idan kana daga shi za ka ga can kasan sa wani fari tsars to kamar daga haka ake cire mani an fahimta an gane ku sun mai sami sannan sai ya ringa haduwa fa huwa ahadu dhakhairil nafs shi mani din nan na daga cikin abubuwa tanadaddu waɗanda zuciya take jike ke ajewa fa inna tadakhiru li baqai haw quwwatiha shi rai mutum ina ajiye wannan abin saboda wanzuwar jikin da kuma karfin jikin addama thumma almani ga jini sannan mani thumma tadakhiru tufla alladhi huwa min amudatil budun sannan sai ta zo ta ajiye wato dafara irin yau na baki din nan mai kauri kauri shine a tufli idan mutum ya tashi mutuwa ana cewa ne mai kauri mai yauki ina fita daga jikin sa an gane ku to wannan abin idan kun san rawar da yake takawa wajen wanzuwar rayuwa za ku sha mamaki amma idan kana so ka fahimta shine samu wurin da wani ya zubar da yawan ka taka an baka yasa bai dan akwai san sai ka fadi ko to kamar haka ne duk wani abu da zai iya rasar maka da rai in ya hau kan wannan abin sai ne sai ya zame to da haka a lokacin da aka ga ina fita daga jikin mutum a yanayin lokacin mutuwa to kawai sai a sallama sai a ce ai dafara ta fara fita daga ni daga bakin shi alladhi huwa min amudatil badan wanda shi wannan ita wannan dafara wannan yan mai kauri ina daga ginshikai na tsayuwar jikin mutum ka annahu li khawfi adam ghairihi kai ka ce an samar da shi ne saboda tsoron samun waninsa fa idza zajtima'ul mani da haka idan karuwar mani ta karu aqlaqa ala nahwi iqlaqil bawlil hakim sai mutum ya samu damuwa kamar inda mai jin fitsari yake samun damuwa mai fitsari ba kakan dawo daga makaranta ko ka shigo hostel wani yana wane kana ina zuwa ina zuwa ina za ka an gane ku zo ka karba kana ina zuwa yanzu abin da zaka bayar yafi abin da zaka karba an gane ku illa anna iqlaqahu min haythu al-ma'na akthar min iqlaq al-bawli min haythu as-sura sai dai shi gundira ta mani ta fita fitsari ta bangaren sura saboda wanda yake jin fitsari ko ina yin isa mai sai bai sai dai amma wanda yake sai tsartar da maniyin sa ko ina zai iya zuwa ba ko ina zai iya zuwa ba an gane ku fa tujibu kasaratu sima'ihi wa tul ihtibasihi amradan sa'ba da haka ne idan mutum ya dade ina tara wannan maniyin kuma baya zubar da shi sai kuma abin nan yawa to yana haifar da rashe-rashen lafiya masu tsananin magani lanahu yataraqqa min bukharihi ila dimagi fayudi saboda shi mani idan yayi yawa to yana tashi ne hayakin sa ina tashi sai koma kan kwakwalwa sai cutar da mutum da haka sai kaga tunani ya dame shi tunani ya dame shi ba wani abu in ya gama ce in ya ringa binta da kallo waya ma hannunsa sai ya zo a fusge bai sani sai bayan ta kule ya dawo wajen minti biyar kuma sai ringa neman ina wayarsa take an fahimta to idan mani ya taru yana wannan taruwar ina hawa kwakwalwa ne sai ya rufe ta da haka mutumin da sha'awa ta yi masa yawa da wahala kaga yana iya karatu da wahala ku kalla har a cikin kudalibai duk wanda zaka koyo shi yana yawo da mata da wahala kaga yana da kokari kuma a ci an gani kawai wannan abin da yayi wannan surutun ne amma akwai wanda zaka ga kuma yana yawo da mata shi kuma karatu suke so su yi a wajen shi an gane sun gane he's very bright saboda haka suna so su amfana daga shi wa rubbama ahdasa summiya ta yuma wannan abin ya haifar wa da mutum wata guba a cikin ransa wata guba ce haka rashin sa sai zamanto irin mutanen da sun kamu ko sun bugu da kowane lokaci a cikin tunanin mata kawai suke shine idan aka yi rashin sa'a in ya samu matar da zai aura ko zai sadu da ita in ba ya sa ba sai ya mutu saboda mai jininsa ya riga ya gama hawa sama desperately yanzu yake neman yin abin nan da haka da ya je in ya fara saduwa da ita sai ji to yanzu ya gama yanzu fa kada kuma sai yaushe zai sake samu an gani to saboda haka sai ya ta yanda har ma sai ya cutu in ya rashin sa jinin sai ya buga shikenan sai ta rotsa masa kwakwalwa dan da jini ya taba kwakwalwa shikenan mutum ya tashi daga aiki to kar kuma ta dazimala ya gaya mana idan wannan manin yayi wa hayakin sa yana tashi sai hawkan me kan kwakwalwa to ai ba wai hayaki bane haka nan kawai a jini ne saboda haka da ya abin nan ina buga kwakwalwa shikenan sai mutum ya tashi daga aiki wa mata kana al mizaju salima to dai duk san da ya kasance mahadin ya zama ainihin abin nan kubutacce lafiye fa tab'u yatlubu buruz al mani idza sama'a to dai dabi'ar dan adam na son mani ya fita idan ya taru kama yatlubu buruz al bawl kama inda mutum yana jin fitsari yake kokari ya ga cewa yayi fitsari wa kad yanharifu ba'd al amzija فيقل سماعه عنده فيندر طلبه لاخراجه سايوا وانا اسامو irin wannan mahadin na ko abinci ko abin da ya kamata haka ya juya gabaran inda ya kamata ya same shi da haka sai ta haduwar taruwar maninsa ya zaman to yayi karanci wa inna ma natakallamu an almizaj sahih ana magana ne akan wanda yake da mahadi wanda yake ingantacce فاقول ما له يتي ذاك النجا قد بينت انه اذا وقع باحتباسه اذا متين يا تري مني ديوا او جاب امراضا انا وجبت من سامر رشره شلافيا وجدد افكار الرديئه كما يكن كاو ممونن تناني وجرب العشق والوسوسه زي جاو متين شوقي ده سويهيا ده كما وسواسي الى غير ذلك من الافات زوا ونن wannan na daga munanan cututtuka saboda duk cutar da take da alaka da kwakwalwa mummuna cuta ce an gane ku to sha'awa tana da alaka da kwakwalwa ne tunani yana da alaka da kwakwalwa ne to da haka idan mutum ya zamanto tunaninsa ya tafi akan sha'awa ta mace ko mace tunaninta ya tafi akan sha'awa ta tsanan miji to sun samu matsala ta farko menene abin da ya kamata sai ayi aure da haka wata likita a America tana cewa mafi tasirin abin da yake tsare saduwa kuma e baiwa mace faffadar dama ita ce da namiji ya santa gabanin ta shekara 5 tace ta makaranta shekara 5 da namiji bai santa ba shi kuma da namiji ya wuce shekara 11 bai san ya mace ba tace to shi ma ya makara wai me ma'anar wannan magana mu muna kallanta akwai hatsibi banci a ciki dan to yanzu wa yake da yauri a shekara 11 yana yaro ko ya mace ya mata aure shekara 5 ba doka bace ba ma mace sai ta shekara 18 yanzu duniya ake so a tabbatar ko aidu kun sani etin ya shine me mafi karancin shekarun da aka ce sai mace ta kai sannan ya mata aure a kasar nan an yi wani lokaci ma da ake ta kokarin ai doka duk limamin da ya daura yadda bata kai shekara 18 aure ba za a kulle shi mijin za in ya sadu da ita za a masa hukuncin wanda ya rafin ya fiade in daura auren kawai aka yi kai aka daura shi ma za a kulle shi babanta da ya aure da ita shi ma za a kulle shi wani dan iska wanda bai taimake ka bai baka gudunmuwa wajen auro uwarta ba ko yanda zaka zaunar da ita ko yanda zaka haife ta ko kaza wai so zai kuma zai sa maka doka wai in ta kai shekara kaza wai baka aurar da ita gabanin shekara kaza wai zai daure ka an fahimta to waɗannan abubuwan bincike na kimiyya kuma yanzu ya zo ina tabbatar da cewa wannan shine reliable age wanda ya kamata ya mace ta yi aure in ta shekara 9 ba ta yi aure ba to ta makara da haka ko jiyan na wani karatu ne ko shekaran jiya ne na ce mu koma mu kalli tarihi kasa-kasai da ake da su matsalolin mutuwa a wajen haihuwa yaushe fi yawa yanzu ko da? Yaushe fi yawa? Yanzu fi yawa. To me isa? Me isa yanzu yawa? Saboda yawancin mata suna overstay gabanin su aure. Da yawansu sun tsallake shekarun da ya kamata su aure. Iyayenmu da aka aurar da su wata tana yin shekara 9 aka yi mata aure, wata tana yin shekara 11. Okay. A America akwai wata mata 21 year age amma tana da jika. Me ya faru? An mata aure tana yin shekara 9. Ta haihu tana yin shekara 10. An wa ƴarta aure tana the same age kuma ita ma ta haihu in the same age. Saboda haka lokacin da ƴarta ta shiga shekara ta 11 ta haihu, yanzu ita kuma ta shiga shekara ta 21 ga tana da jika. Ba sani ba ko kun gane? Okay, now idan yanzu ne sai a ce ƴar shekara 9 ko shekara 10 ba za ta iya haihuwa ba, mu ba gaskiya ba ne? Ni wa na da aka haife ni lokacin da mahaifiyarmu ta haife shi ba ta shekara 11 ba a duniya, wa na da nake bi ni ba ta shekara 11 ba a duniya. Amma na gaya maka gaskiya, yanzu ka ga mahaifiyarmu sai ka ɗauka yata ce. Ba za ka ɗauka mahaifiyata ba ce. In ka ga ƙanwata suka jero da mahaifiyarmu za ka ɗauka wato kamar ya da ƙanwa ne ba irin na ɗaki ɗaya ɗin nan ba. Ban sani ba ko kun gane magana? Ka san kakan ga wannan ɗaki ga wannan ɗaki ko? To sai ka ɗauka haka. Me yasa? Factors din suna da yawa, amma ɗaya daga ciki yara yanzu mata suna overstay wajen aure, suna wuce lokacin da ya kamata su yi aure. To da haka consequences din zai koma kan waye? Kansu ne zai koma. To da haka dole ne irzatun zuwa ga abin da aka yi abin nan yanzu. Wani yana gaya min ya ce akwai wani abin nan ya yi rantsuwa, ya ce ya ji shi ya yi rantsuwa. Ya ce CS da ake wa mata yanzu wallahi duk ƙarya suke yi. Ya ce bill ne kawai tsakaninsu da likitoci, ko kuma likitoci kawai suna son samu kuɗi. Da aka da mace ta je asibiti sai a ce ba za ta iya haihuwa ba, kuma nan da lokaci ka ba za ta iya mutuwa, kai kuma kana son matarka desperately, ko ina kuɗi suke za ka je ka nemo su sai ka zo ka bayar a mata CS, alhali za ta iya haihuwa. To suna da wata illa, wai zai ta ce wai ita wai kada ta haihu, wai kada gabanta wai wargaci. Wallahi suna faɗa jama'a. Akwai wadda na sani ta ringa hana ɗanta mama wai don saboda kada gabanta ya zubi, wai kan nonanta ya zubi. Amma ita lokacin da ta tsotsina uwarta ta manta da ana ce aka, kuma kun sani wallahi abin ya cutar da yara, saboda yara ba shi da kwakwalwa mai ƙarfi, baya gani sosai, kuma haka ba za ka taɓa ganin idonsa ka ce ba shi da lafiya ba, amma baya gani sosai. Yanzu kaga a nan gurin sai ya sa glass, inda ana so ya gani sosai sai ya sa glass. Abin da nake cewa ƴan uwa masu albarka shine waɗannan abubuwan sai mun tsaya mun nutsu. Ana cewa yara manyan gobe ko? To da yawa nakan faɗa in ce mu ta mu ta ƙare, yanzu ku ne a fagen. Waɗannan darussan na daga amfanin da za su yi muku shine ku yi ƙoƙari ku riski al'umma, don idan ta tafi a haka nan to ba a san kuma ina za a fada ba. I hope you get it. Amma akwai matsala. Misali kamar Najeriya ce, dole sai an samu waɗansu mutane tsayayyu waɗanda za su tsaya a kan wannan ƙasar. Amma idan aka tafi a halin da ake ciki yanzu, to ƙasar za ta zama wata abada ba. Ina fatan kun fahimta. Okay, now, ka dinga tattara waɗannan bayanan. Kana tattarawa, kana tattarawa. Wata rana za su zama maka ne. Za su zama maka wuƙar gindi. Za su yi maka amfani. An gane ku. Wagar najidu sahihal mizaji yukhriju zalika idza sama huwa ba'du mutaqalqil. Za mu ga idan an sami barbara mai kyau ta jikin abincin dan Adam ba wai ta sha'awa ba, to za ku ga cewa lokacin da mani ya taru kuma ya samu wuri ingantacce da zai fitar da shi, to zai zamanto ya samu hutu bayan da yana cikin kunci. Fa ka'annahu al-akilu alladhi la yashba, kamar mai ci ne da wanda baya koshi. Fa ba'astu an dalika, sai na bincike game da haka. Fara'aitu waqa'al khalali fil manqur, sai na samu dalilin da yasa mutum kan fitar da maniyinsa amma har yanzu yana cikin damuwa, shine ya samu matsala ne wajen wa zai aura. Imma lidamamatihi wa qubhi manzarihi, ko dai wanda ya aura din ina namiji ko tana mace akwai muni a tare da ɗayan, auli afatin fi, ko ta cuta da take cikin sa, kamar yanzu cutar da take damun mutane maza da mata, wanda da mata suke wannan cutar sanyi, amma yanzu maza da mata duk me suke yi, cutar sanyi. Namiji yana cutar sanyi, mace tana cutar sanyi. Auli annahu ghayru matlubin linnafs, ko kuma a'a abin mai kyau ne amma kuma ba shi zuciya take so ba. Fa hina idhin yakhruj minhu wa yabqa ba'dahu, to a lokacin ko da mutum ya je ya zubar da wannan maniyin ya tsartar da shi, wani zai yi ragowa, wancan da ya ragowa zai dame shi. Fa idza aradta ma'rifata ma yadulluka ala dhalik, in kana son ka san me zai nuna maka haka. Fa qis miqdar khuruj al-maniyi fi al-mahall al-mushtaha wa fi al-mahall alladhi huwa dunahu, ka gwada lokacin da maniyin ka ya fita a inda kake sha'awa da kuma wurin da ba nan ba. Kalwati bainal fakhirain, kamar a ce mutum ya tayi saduwa da mace sai ya sadu da ita tsakanin cinyoyinta. Bil bil idafati ila alwati fi mahallin nikah, kuma sai ka gwada idan ta inda ake saduwa da mace ta nan kasa da ita. Wa kawati al bikri bil idafati ila wati sayyib, haka nan idan budurwa ce ko bazawara. An gane ku, ba za ka iya gano wannan ba sai kai aure. An gane ku. Na biyu, sai ka auri mabambantan mata, wannan budurwa ka aure ta, wannan bazawara ka aure ta, saboda da wahala in matarka ce kai ka aure ta budurwa, dan ka aure wata budurwa ka iya gano wannan mata ta ka ai ta bazawara ce, a'a sai idan auro ta kai. Da haka kuka ga musulunci sai ce idan aka saki mace gabanin ta yi aure sai ta yi jini uku, tana jini in ba ta jini sai ta yi wata nawa, wata uku. In mutuwa aka yi aka batta, inda ciki sai ta haihu, in babu ciki sai ta yi wata huɗu da kwana goma. A wannan lokacin ana so ne a ce da kai wannan bazawara ce, wanda ba ta samu wannan lokacin ba ta da ita bazawara. To kawo kuwa da wahala a ce miji da mata suna zaune wuri guda lafiya lafiya a ce a yi wata uku wata mu'amala aure ba ta shiga tsakaninsu ba, ko a ce an yi wata huɗu da kwana goma mu'amala aure ba ta shiga tsakaninsu ba, ko a ce ta samu ciki, da ta samu cikin nan tun da ta samu ciki ya daina kula ta har sai da ta yi, zai wahala. To da haka ba za ka iya gane bazawara ba. Haka kana so ka gane bazawara sai dai ka aure ta wadda ta dauki irin wannan abin din, to ga kuma budurwa, to daga nan ne za ka gane kana ka zubar da maniyin ka gaba daya ko kuma wani abu ya ragowa. An gane ku. Fa'uli mahina idin ana tahayyur al-manquhi yastaqsi fudul al-mani, daga nan sai aka gano cewa in mutum ya samu ya auri matar da yake so, to in ya tashi zubar da maniyin sa ina fitar da shi gaba daya har wanda yake rara. Fa yahsul nafsi kamalul ladza, sai zamanto ya samu kikkiyar gamsuwa. Li mawdi'i kamali buruzil fudul, saboda raran maniyin sama ya zube su makaju asiru hadha fil waladi ayda sannan wannan din ina iya yin tasiri akan dan da aka haifa bayanau idza kana ay al waladu min shabaini qad habasa anfusahuma an an nikahi muddatan madida sai zamanto wannan dan da aka haifa idan saurayi da budurwa ne suka yi aure wanda sun dade bisi aure ba kana al waladu aqwa minhu min ghairihima aw min al mudmin ala an nikahi fil aghlab to za ku samu wannan dan ya fara gore yan sa da sa aura karfi a jikin sa yafi kowanne da da za su haifa basira yafi kuma kowanne da damuwa da su saboda me sun tsare sha'awa sun dade yanzu lokacin da suka zo saduwa kowa ina so kowa yana sha'awa to haka nan su inda za su so shi za su kaunace shi da haka Hausa suke cewa an fi san dan fari alkunya ce take sa kau masa da kai an fahimta da haka karka ga gidanku dan kana dan fari kaga iyayenka suna nuna maka abin na alkunya ce amma an fi san ka ni ba dan fari bane a gidanmu yanzu na gaya muku ina dawa an fahimta to amma with experience in ka zo karawi kai ma zaka ga danka na fari da wahala ka ji a iyayenka ko wanda kike so fiye da shi saboda me da shi ka fara gwada sa'a an fahimta to sannan a wannan lokacin in kana da aure sai ka zo ka kara aure za ka yi daukin na farko? Daukin zai kai kamar daukin ka na farko? Ba zai kai ba an fahimta to don haka irin ƴaƴan da aka haifa ta hanyar zina don shegantaka wai sai a dinga cewa da su ƴaƴan soyayya ai wannan dan soyayya ne yanzu ne aka dawo ana cewa da shi dan gaban Fatiha an gane to ai ni ina bin language sun zamani an fahimta in suka ce dan soyayya da wai shine wannan dan an gane ku to da haka aini za ku samu wanda wannan dan ko da yake yan same shi ta hanyar banza amma za ka ga iyayen suna matukar mi sansa suna kaune shi to idan kuma suka yi hakuri sai suka haife shi ta hanya mai kyau to zai zamanto suna sansa suna kaunar sa fiye da tunani da haka komai sai ya masa an gane kana ruwar akwaminu min gairima aw min almudmin ala nikahi fil aghlab ko kuma mutumin da shi ko yaushe a cikin aure yake an gane yau yayi aure gobe ya saka gata yayi aure bibi ya saka wannan na farkon da aka fara haifa za ku samu yafi kowanne karfi har ma kamancece ne sai yafi kama da iyaye to anan bari in ga muku wani abu in kai aure ko kar ka yadda ka auri wadda ba ta son ka auri wadda kai da ita kamar za ku lashe juna ko ka auri wadda ba za ka ji kyankyaminta ba kar ka auri wadda za ka ji kyankyaminta wadda za ka ringa kyankyaninta kar ka aure ta kuma karka yadda lokacin saduwar aure ka sadu da matarka kana cikin damuwa ko tana cikin damuwa saboda wannan abin yana tasiri akan yaya an fahimta so da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai shiryar idan ɗayan ku zai sake wa iyalinsa to ya aika mata dan sako waye dan sakon mutum zai zo ya ce wani da Allah ka je ka gaya mata ta yau haka ake nufi ma'ana abin da ake cewa shi muqaddimat introduction sai ka wani dan introductory ko ka dan aika wani dan sako wanda wannan sakon ina cewa lalle yau kana da bukata idan wannan sa karbi wannan sakon ka fahimci ta karba inda ya kamata to shikenan an hadu a kai kenan in kaga tana da wani abin na kai to kai hakuri ba sai ta hanyar saduwa ba za ka iya samun gamsuwa saboda me gudun kada wannan abin yayi tasiri akan danka idan aka yi saduwa ɗayan ma'aurata guda biyu ko su biyun kowa ina cikin damuwa to wannan damuwar sai ta bayyana a jikin ɗan da yake mu Hausawa ne ai muna cewa an haifi ɗa da rowa ko wani ɗugo da ake ba wai ɗugon ta wada irin wannan ba wani ɓamɓarerin abu haka za ka gani uwar za ta ringa kuma uwar ba za ta manta ba ai lokaci kaza ne ne sha'awar kaza wance ta hana ni kowa ne ya hana ni shine ruwa ta fito lokacin tana da cikinsa shine ruwa ta fito a jikin yara an fahimta wannan ina nuna maka girman tasirin da alakar yanayi da iyaye suke da shi suke ciki da ɗan da yake cikin uwa musamman kuma ita uwar da haka in aka zo idan aka yi saduwa lokacin ana cikin fushi da juna don ka haifi ɗan duk sai ringa jin haushin eh mana ya kamata da ya ji haushin ubansa ko uwarsa to saboda me yasa kun yi saduwa kuna cikin damuwa don haka shi ma sai ringa jin damuwa akan to don haka ne malaman hay'a suke cewa kar a yadda a yi saduwa ana halin damuwa ko ɗayan ma'aurata yana cikin halin damuwa ko kuma ɗaya ne yake so ɗayan baya so idan aka sami irin wannan to abin ana ina tafiri akan shi ɗan da aka yi to da aka sami yi taka tsantsan waɗannan wannan babin ko da kuna ganinsa haka nan abin nan amma ilimi ne tunjim a cikinsa kuma maganganun suna da wani irin nauyi amma kuma haka za a faɗa a cikinsa ne za a fitar da me zare daga abawa sai a tattara a fitar da jaki daga rogo in ba haka ba sai mutum ya je ta yin abin da za a annabi ya ce in ɗayan ku ya zai kewa iyalinsa da zai zo sai bismillah allahumma jannibna shaytan wajannibi shaytan ma razaqtana in an kaddara saduwa samun ɗa a wannan saduwar yace shaydan ba zai cutar da shi ba ba haka yace ba to yanzu yara da yawa kai da aka ce lokacin saduwa an karanta wannan addu'a a tsakaninku da Allah abin da wani ɗan yake wa ubansa za ka ce dan Allah lokacin saduwa an karanta wannan addu'a za ka ce ba a karanta ba alhali kuma an karanta ko ba a karanta ba ɗayan Allah ba ni to kaji to kuma an karanta addu'ar to me yake faru annabi ne ya ƙarya to me ya faru an fahimta an bar sauran abubuwan an gane an bar sauran abubuwan da ya kamata a yi da haka an haifi ɗa da an haife shi shaidan sai zungure shi to da hakan ba a samu waɗanda suka iya karɓar jinya ba ko haihuwa ba unguwar zoma wadda ta san addini da an haifi yaro sai ta ringa da guda to dama shaidan ya me ya zungure shi ga guda ya ji sai me to kaga can an taho kenan Allah ya bashi kariya a ciki shaidan bai taɓa shi ba yanzu yana faɗo duniya kuma shaidan ya taɓa shi annabi ne ya faɗa ce duk wani abin haihuwa sai da shaidan ya zungure shi ce banda Maryam nana Maryam mahaifiyar annabi sai ce ita kadai ce da aka haife da shaidan bai zungure ta ba kuma ita ma mahaifiyar ta ta yi addu'a ku wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya an fahimta to kenan abin da ake cewa bayan kai waccan addu'a ta lo kun yi addu'a lokacin saduwa to kuma sai ku ci gaba da yi wa cikin addu'a tunda ku bayyana an samu ciki to sai ku ci gaba da yi masa addu'a da yi an haihu abin da zai fa'i kamata ya fara shiga kunnensa shine sunan Allah to da wannan sai kaga zungurar da shedan zai masa sai zungura a banza bai masa wani tasiri ba. Ina fatan mun gane, to ina ga insha Allah sai mu kwana nan an gane ko za ba na yin auren zumunci ba, to shine zamu tattauna mako mai zuwa mu ja na sai auren zumunci ne ko ba su. Allah ya ganar da mu. To abin da muka faɗa kuma ya zama daidai, Allah ya ba mu lada, inda muka yi kure Allah ya yafe mana, abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki, na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta. Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.